a Najeriya gwamnatin kasar a sanarwar da ta bayar ta bakin ministan ilimi Malam Adamu Adamu ta ce za ta inganta matsayin malamai da kuma aikin malanta inda kuma ya buƙaci gwamnatocin jihohi da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da hada ƙarfi da ƙarfe don haɓaka matsayin ilimi a ƙasar. To sai dai kuma duk da hakan wasu jihohin suna ɗaukar matakan inganta matsayin ilimi da kuma kyautatawa malamai rayuwa kamar yadda gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya mutu a kai.
A yau da nake zaune a matsayina na gwamnan jihar Gombe ba zan iya gaya ma iyakacin makarantun da muka gyara a cikin jihar Gombe ba, domin gyara da muke yi mu ba gyaran makaranta nake yin ƙara blok ɗaya ba. A'a, abin da muke yi bayan mun ga wannan problem ɗin na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan ɗaya muna implementing. Ka duba yanzu za ka samu makaranta guda ɗaya wadda za ta ɗauki yara kila 7,000. In ka je ka bu azu a nan cikin Bolarina za ta ɗauki yara kamar 5,000. An yi makaranta standard kamar yadda aka tsara a cikin report. Kowane ɗalibi ya je makaranta yanzu a waɗannan makarantu da suke na za a ba shi littafi kyauta na rubutu da na karatu.
Kwamishinan ilimi ta jihar Gombe Hajiya Amina Muhammad Bose Ahmed ta yi ƙarin bayani kan shirin inganta matsayin ilimin mata a jihar.
Babban abin da ya kuma yi wanda yake shi ne na ga zai tasiri sosai shi ne tallafi da yake so a riƙa ba wa iyaye domin a dakatar da talle na 'yan mata su yi karatu. Kowane wata za a riƙa sa wa iyayensu kuɗi haka wanda a madadin talla da za su yi.
Na ziyarci makarantar sakandaren gwamnatin mata a cikin garin Gombe domin jin ta bakin wasu ɗaliban ga abin da suke cewa.
Sunana Steven Joyce Sonko daga Government Girls College Goma Gombe. To a dade inda na sani kamar a classes din mu ba mu da kujerun zama sai dai akan duwatsu muke zama, sannan a classes za a samu yara 100 da wani abu a cikin classes din su. Malamai wani lokaci ma da tar za a samu mutane ko uku za su koyar a cikin aji. Yanzu kan komai ya zama da sauki, abinci yana da tar a koruwa kowanne hostel suna da famfam.
Sunana Rumana Yakubu. A gaskiya za mu ce mun gode sosai da abin da government ta yi mana, saboda da kam yanda muke a nan ba haka yanayin rayuwar ya ba da ba ma samun malamai. Wata ran za mu zauna a class babu malamai, ba za su shigo ba, haka za mu zauna dai. Amma yanzu da shi government din Gombe yanzu tana nuna damuwanta da mu, gaskiya muna so komai dai a wadace yanzu muke alhamdulillahi.
Duk da sani kuma na tuntuɓi shugaban ƙungiyar malamai domin sanin ko akwai ingancin rayuwa da suka gani a tafiyar gwamnatin Ibrahim Hassan Dan Kwambo. Sai ya ce
sunana Usman Dauda Kwadon, shugaban malamai na wannan jiha. Irin hoɓɓasan da ya yi a yanzu ka zaga makarantun da wasu an sa musu fuska, wasu kuma sabbin gine-gine ne, su makarantun an saka musu abubuwan aiki da makamantansu, ɗaliban ma ta wani fanni duka an kula da su. Ta wannan kaga an yi hoɓɓasa sosai, kuma za mu ce a ta fannin biyan albashi na malamai a zan bugi kirjin cewa ma in an zo salari yanzu sai an fara biyan malamai mu especially ma na primary school kafin a biya kowane ma'aikaci. To kaga wannan duk tafiya ne da za mu ce dai an sa fuska a wajen ilimi ɗin.
Lohan Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.